sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Kuka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na daren yau Litinin 4 ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari labaran duniya, za a ji rahoto kan matakan ladattarwa da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka akan masu ababen hawa na saba umarnin takaita zirga-zirga a jihar. Sannan za mu kawo muku rahoto game da halin da al'ummar Sokoto suka tsinci kansu na yawan mace-macen mutane, abin da ya jefa al'ummar birnin cikin fargaba. Muna kuma tafi da shirin wasanni a taƙaice da kuma tasirin azumin Ramadana. Kamar kullum a rana irin ta yau Litinin, muna tafi da rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Amma kafin nan, bari Yusuf ya fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasarar ta zo ne mako daya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata daya don yaki da yaduwar annobar. Tabbas wannan alƙalin ma na yau suna ƙarfafa gwiwa. Amma wannan yanayin shine na farko, a cewar Director General na kiwon lafiyar kasar Ashley Bloomfield. Zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin, a lokacin da cutar take bayyana na tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar, watan kwanaki 5-6. Ita kuwa Italiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi kamari, ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau Litinin, inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a kafa da kuma ziyartar 'yan uwansu. Su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da 210,000 suka kamu da cutar, inda mutum 29,000 suka mutu. Ko a jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174. Wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskarsu daga yau Litinin, ranar farko da aka sassauta dokar takaita zirga-zirga, a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka bada bayanan cewar mutum 164 sun mutu. An kuma samar da safar rufe fuska 6,000,000 don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen Madrid, Barcelona, Mallorca, Catalonia da dai sauransu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara a sashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alkawalin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar ƙara buɗe al'amura a ƙasar. Za mu iya rasa mutane da za su kai 75,000 ko 80,000 har zuwa 100,000. Wannan mummunan abu ne, Trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na Fox News suka yi da shi a daren jiya Lahadi. A makon da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum 60,000-70,000 ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus, a daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau Litinin. Trump ya ce gwamnatin tarayya na iya rubanya kudaden da ta ware na taimakon gaggawa daga biliyan 3. Ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi, wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu da samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan ƙasar kudade. A cewar Trump, ƙarin taimako na kan hanya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce zauren majalisarsu zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da annobar COVID-19 da ma wasu ayyukan gaggawa. A baki da kasar Amurka, ma'aikata na ɗaukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na ɗaukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki, inda suke ayyukan ban mamaki, a cewar McConnell. Ya kuma ƙara da cewar za su yi hakan suma a yau Litinin. Chatar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asia a yau Litinin. Hannayen jarin kamfanin Hong Kong Hang Seng ya fadi da kashi 4 cikin 100, yayin da kamfanin Kospi da Kesswell ya fadi da fiye da kashi 2.5 cikin 100, a inda hannayen jari a Sydney suka samu riba da ta kusan kashi 1.5 cikin 100. Su kuwa kasuwannin Japan, China da Thailand ba su bude ba saboda hutu. Beijing dai ta sha suka akan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar, a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji da ke Wuhan, inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata. China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samu asali ne daga wannan ɗakin gwajin, kana baya da cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan. Ita kuwa kasuwar hannayen jarin Amurka ta yi ƙasa ne da kimanin rabin kashi cikin 100, a inda ta kasashen Turai ma ta yi ƙasa. A kasuwar hada-hadar mai kuwa kamfanin West Texas Intermediate na nan Amurka na sayarwa a kan dala 18.41 kowace ganga ɗaya, inda ya ƙasa da kashi 6.9 cikin 100. Shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent da na kasuwar duniya an saida su ne a kan dala 25.92 a kan kowace ganga ɗaya, inda suka faɗi da kimanin kashi 1.9 cikin 100.
Madalla Yusuf kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fa ga rahotannin mu. A Najeriya gwamnatoci sun kafa tsauraran matakai don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wakilinmu a Zamfara Sani Sha'ibu Malumfashi ya ba mu rahoton cewa gwamnatin jihar ta sanya tsauraran dokar hana motoci shiga jihar.
Tunda gwamnatin jihar ta kafa wannan doka, indinar ƴan sandan ta kafa shingen binciken motoci a manyan hanyoyin da suka shigo ya zuwa jihar daga jihohin da ke makotaka da ita don tare waɗanda suka karya wannan doka. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Saifi Usman Nagogu shine ya bayyana hakan sa'ad da yake yi wa manema labarai jawabi a hedkwatar rundunar da ke garin Gusau.
Kuma ta rufe kasuwar Gurbin Bore, to a yau din nan ta ba da umarnin kasuwar shinkafi sai Allah ma sha Allah, wannan bai rasa nasaba ga rahoto wanda ake samu cewa wannan cuta tana son ta bulla a sashen arewa na wannan jiha. Daga 4 ga wata na 5 ba a yawo tsakanin ƙarfe 8 na marece zuwa ƙarfe 6 na safe. Mutanen Zamfara da an ka sani da bin doka, tarbiya da da'a, wannan doka ta soma aiki yau. Kuma jami'an tsaro an ba su umarni na cewa lallai su tabbatar da sun aiwatar da wannan doka. Duk mai wani abu wanda zake son yayi yayi kokari ya soma shi yanzu zuwa kafin karfe 8 don ya karasa shi. To ina kira ga yan kasuwa a saka hakuri gaba, ba masifa da ta kai wannan ciyon da tura sun kasa wani abu akai, duk da yake suna da basirori da gehen kimiya ballantana mu anan kasashe masu tasowa. Abinda muke kira shine komai horko yana da ƙarshe.
Kai dai da nake tahowa daga Kaduna yanzu sai na lura ga checkpoint nan daga can kaman rabin kilomita akwai ƴan babura ƴan acaba sai su yanka ta bayi, akwai kuma wanda su kuma suka zo daga nan sai a je a same su sai a dauke su sai su wuce.
Can da mun lura da cewa waɗannan fasinjoji da ke tawa da wasu wurare suka ketaro su shigo wasu motoci, to matakan da muka dauka ga waɗannan motocin shine duk motar da mun ka samu muka kano wannan motar, wasu su ba wai sun ketaro bane, a'a sun tsaya ne border suna jiran waɗannan fasinjoji su ketaro. Kaga sun hima wanda ya ketaro da mota illa domin su ba su bi matakan da muka dauka na ciki.
Tuni dai ya bayyana cewa an kafa kotunan tafi da gidanka a kowane shinge na kowane kusurwar shiga wannan jiha ta Zamfara, kuma ana binciken su ne nan take duk wanda aka samu da laifi, wanda ba a same shi da laifi ba sai ya wuce. Kuma hakan ya sanya aka ci taron su nan take, a yanzu motocin nasu suna tsare har na tsawon wani lokaci don ya zama gargadi ga sauran jama'a. Sani Sha'ibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Yawaitar mace-macen jama'a a birnin Sokoto abu ne da ke tayar da hankalin al'umma har ma wasu ke kira akan gwamnati ta kula domin gane musabbabin mace-macen da kuma daukar matakan da suka dace. Daga Sokoto, wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton.
Al'ummar jihar Sokoto a kwanakin nan suna cikin juyayi saboda yawaitar mace-macen jama'a sassa daban-daban na wannan jihar aksarin mutanen da suka ci karso a kwanan nan masu manyan shekaru ne duk da yake ba za a rasa masu matsakaitan shekaru ba.
To sunana Malam Maina Sambo. Mace-macen gada aka yi jihar Sokoto abin ya wuce wuri. Ko yau na je makabarta na kai mutunan da na kai ƙarfe 10:30 na shiga makabarta. Kabarin da mu aka kai shi anna 17 ƙarfe 10:30 na safe. Wanda kuma ranar bata kare ba. Asan ko mutun nawa za a kai ba wanda yana daya daga cike na duk wadanga abubuwan suke kara kawo mace-macen nan ba a sani ba.
Sunana Murtala Ibrahim Sambo. Billahi allazi la ilaha illa huwa mace-macen da ake a jihar Sokoto yanzu abin yayyawa ya wuce ma hankali wallahi sallai.
Labaran sahabi yana daya daga cikin ma'aikatan da ke gina kaburbura a makabartar Turun Wada dake cikin birnin Sokoto.
Sunana labaran sahabi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam Sokoto. Amma a zoto da ake ta yi gaskiya mahiya annobata gaskiya ba kowa ta ba annobata saboda mahiya bala in ka aula ka jiba ka ga akwai an yi zahi sosai an yi zahi gaskiya saboda ina ka to shekara yin an ka wuce an taba samu ga matsalar
Abubakar Suleiman Tilas uban doman gudu dan majalisar mai martaba sarkin musulmi ne mai kula da haujin kula da makabartu ya ce ba shakka wannan al'amari ne mai tayar da hankali
wanda muke gani ya tasamma mutane da hankali domin da bakin jama'a din nan zote yanzu an samu rasuwar mutum 247 mahiya duk waɗanda ka rasuwa ana kawo su nan wannan rashin lafiyar da ake faɗa ba shi bane.
Wasu jama'a na ganin cewa wannan yawaitar mace-mace a daidai wannan lokacin da ake fama da cutar COVID-19 ba zai rasa nasaba ba da wannan cutar da ta game duniya baki daya. Koya ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto ke tunkarar wannan lamarin. Dr. Muhammadu Ali Inami shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin kula da cutar COVID-19 a jihar Sokoto.
Bayanan duka muna da su. Wannan bayanan da ake samu a shi yasa muka sa wani kwamiti na wanda zai duba wannan bayanan. Domin a tabbatar da cewa wannan shinkarin ne a akwai ko kuma dama an al'adance haka nan. Sannan kuma ba za ka iya gano cewa akwai kari ko ba kari sai idan ka san da cewa kamar bara mutum nawa suka rasu daidai wannan lokacin wanda yake a wannan watan na Afrilu akan samu zafin rana da zafi ya taru mutuka. To shi ya sa muka saka wannan kwamiti ɗin wani ƙaramin kwamiti tare da ma'aikatan lafiya da jami'o'i na local government Sokoto North South da Wamuku da sauran kuma jami'o'i masu kula da kwamiti na makabartu ne domin mu gano hakikanin gaskiya al'amarin.
Wasu jama'a na ganin cewa ko menene dai ya kamata gwamnati ta nemi shigowar gwamnatin tarayya domin a yi bincike a gane menene musabbabin waɗannan mace-macen. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir. Labaran yaduwar cutar coronavirus ne fi daukan hankali a shiyar arewa maso yammacin Najeriya kamar yadda za ku ji a cikin rahoto na musamman da Nasir Adamu Alhikaya ya hada mana.
A zuwa wannan rahoto na musamman batun yaduwar coronavirus ne ya kara da dukkan muhimman labaru na yau da kullum a yankin arewa maso yamma mai jihohi 7. Lamarin ya kara zama abin tattaunawa ne bayan samun cutar ta shiga jihar Zamfara da kuma kara yawaitar cutar a Kano. Coronavirus kuma ta ina ta biyu ta riga shiga jihar Sokoto kafin jihar Zamfara da za ka bi shahararren hanya daga Huntuwa jihar Katsina zuwa Gusawa Zamfara kafin ka shiga Sokoto. Tuni gwamnan Zamfara Bello Matawalin Maradun ya bayyana taduwa kan samun cutar a jihar.
Jihar Zamfara ta samu mutane biyu da ke dauke da wannan cutar. Saboda haka ina ƙara kira ga al'ummar mu ta Zamfara cewa su tabbatar da cewa sun bi ka'idoji da dokoki wannan cibiyar ta kare yaduwar cututtuka ta zayyana waɗanda dokokin su ne na a ci gaba da wanke hannu a ba haɗuwa jimilla ta al'umma a rinka bari gaɓa ko giɓi tsakaninka da mutum kamar giɓi uku sannan kuma a bar yawan zuwa inda cunkoso na al'umma. Idan Allah ya taimake mu muka kiyaye wa'annan ka'idoji to da yadda Allah wannan cuta ba za ta ci gaba da yaduwa ba. Zan ƙara fitar da sabbin tsare-tsare da gwamnati ta yi domin tabbatar da daƙile yaduwar wannan cutar. Ubangiji Allah ya yi mana mafita, waɗanda ke ɗauke da ita Allah shi ba su lafiya, waɗanda ba su ɗauke da ita Allah shi kare mu gabaki ɗaya. Allah ya ceci al'ummar jihar Zamfara, ya ceci al'ummar Najeriya.
Baya ga bayanin samun almajirai da aka dawo da su daga Kano zuwa Kaduna da Corona, lamarin mutanen da kan fito daga Kano su shiga wasu jihohin na zama damuwa ga jama'a da ke fargabar mu'amala da waɗannan mutanen don yadda cutar take saurin yaduwa a Kano da ke zaman cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya. Shin akwai buƙatar yin ɗari-ɗari da wanda ya fito daga Kano ko Lagos? Ita ce tambayar da nayi wa likita Dr. Muhammad Gwarzo na Jami'ar Bayero.
I is good. What the leader that will make mutanen Kano su zama more serious. Ai da farko kawai dismiss din abin zaki. Abin da suke yi din nan na cewa suna tsantsani ba wai tsantsani ba. Ki kokarin su tabbatar da cewa mutanen mu sun yi isolation mutanen mu. Duk wanda ya zo from pandemic, serious pandemic area kamata ya tsantsani. Mu da farko haka mukai da ma shiga wannan matsalar. Duk mutumin da aka ce ya fito daga Lagos ko waje mun isolation su. Ai da mu shiga cikin wannan garin ba. Wallahi. Ya fi shiga cikin wannan garin ba.
Wato duka abin da ke faruwa idan mutum koda almajiri ne ko wani mutum da aka ce ma ya fito daga Kano ya shiga jihohin arewa nan za ka ga mutane ko wani taro ya je zai ga ana tsari-tsari daga ya sawa da shi. Idan ka ce mutane ne ke kan wannan.
Wallahi suna da gaskiya ai you have to take to kiyi wannan ciwon wallahi ciwo ne wanda dandanin zai kama mutum. Wallahi dandanin ne. Saboda ka san abin da ke shafa numfashi. Kamar yadda muke magana ne da iyayen mu cewa in mutum zai mutu ne wanda wuri ne na ƙarshe ake tabbatar da cewa baya da rai. Ai ka ganin numfashi ne. Hello?
Eh ina ji doka ina ji.
To saboda ka shi numfashin gaba ɗaya yake kawo farmaki. Duk mutum da ake sanya ake sanya ya tabbatar da kazan numfashin shi ake nema. To shi numfashin dama yake kokari gaba ɗaya bi ɗaya. Ina nan jira. So the next thing da nake zamani ya kamata a ba a advise mutane akwai mask kala-kala, akwai wanda yake surgical mask yin kamata za. Duk wannan yadin da suke sa ba zai kare ku ba. Zero protection yake barwa. Duk wannan mask.
Oh, wato wannan wanda tiloli suke dinkawa din nan yake sa ba da
aikin banza ne. Wanda muke amfani da cutan aiki kamata mutum ya amfani da shi. Shi ke protecting mutum. Shi ma ba 100 ba, 95% take protecting mutum. To wanda ma muke amfani da shi. Amma wannan zero ne.
Eh doctor ya naga wasu hadda wani naga yana yanka safa ma ta kafa din nan ya kira yanka shi.
Wallahi duk ba wannan surgical mask shine kadai. Akwai wanda ake kira N95. N95 din shine ke nuna maka wai zai baka 95% protection.
Aha.
Shi ake nufi da N95. Amma duk na wannan zero da tunan nan zero protection zai baka.
Wato dai kawai ana sa shi ne a ji kamar wata kariya ce amma ba wata kariyar kirki ba.
Eh ba wata kariya bace da wallahi kariya da zai yi shine in kai da mutum yake dauke da cutar in yana magana wasu zai rage ita kwaye cutar ya dada. Amma wallahi mutum duk da zai atishawa a fuskar mutum ko kuna magana yi surutu wannan virus din ta cikin wannan mask din. Wucewa za ta yi. So social distance din nan is important sannan a samu wannan mask din. Sannan mu rinka yawaita wanke hannunmu da sabulu. Mun ka yawaita wanke hannunmu da sabulu. Wallahi. Kai akai mun ka wanke hannunmu. Ina kai abin da zamu dauka tunda ciwon na bai da magani. Sai abin da kake abin da kake ba mutane a asibiti ce ne abin da zai abin din improving immunity din su dan immunity din ya fakin ba. Ina kai. Ya shi ne kai. Amma ba wani magani da ake ba mutum in banda vitamin da sauran. Gare yanzu yanzu America sun da gano drug din da ake bayarwa wajen Ebola yanzu zai yi aiki. Which makes sense. Tun da dukkan su RNA virus ne. To it will make sense.
To doctor gashi kuma wasu jihohi sun dauki matakin hana yawan dare. Wasu kuma na cewa yawan daren ma yawan ranar ma ya fi na daren a kawo
shi. Rana ya fi zuwa da nodocin ai yawan rana shi ne yawan mutane suka fi yawa ko? Amma dare ai mutane a few wanda za su tafi yawan dare. Amma wanda ake kawai social distance na is important. Mutane su kasance tana wannan in dami wannan sannan mu rika sa mask din nan mu rika yanke nan shi ne ya kamata ni.
A Kaduna kuma tuni gwamna Nasiru El Rufai ya sake rufe shiga da fita a jihar da nuna hakan dan amfanin kare lafiyar al'ummar jihar ne.
Wannan killacewa da muka fara yi a Najeriya gaba ɗaya mun yi domin mu kare al'ummarmu dan kada su samu cutar. Domin aka samu cutar, za ka iya samun cutar ka ma zo duk iyalinka ka ba su, abokanka duk ka ba su, ba ka sani ba. Ban san yadda na samu cutar ba, ina jin Abuja na tsintota, kuma ina sake kira ga al'ummar jihar Kaduna. Rufin asirinmu a jihar Kaduna shi ne mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba. Abin da ke cikin jihar Kaduna in Allah ya yarda ma'aikatan lafiyarmu za su yi maganinsa. Ina godiya ga al'ummar jihar Kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa din nan, kuma ina roƙon su gafara. Duk wanda bai ji daɗi ba, ni ma ban ji ba. Ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar Kaduna da suka zau aka kulle su a ɗakinsu kwana 26 ba ganin iyali, ba ganin abokai, ba ganin yanwa ba, ni aka fara mawa. Wannan Allah ya yi ne domin ya yi misali da ni, domin mutanen jihar Kaduna su ɗauki darasi. Na wahala.
Daidai lokacin da jihar Kano ke ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu don hana yaduwar corona a masarautar Rano, kuma Allah ya yi wa sarkin masarautar ci mai dogon tarihin Hausa Alhaji Abubakar Ila a watan bawa rasuwa. Ba wani daga sarakunan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ɗaga darajar su zuwa sarakuna masu daraja ta ɗaya a Kano, inda yanzu ake da manyan masarautu biyar daga tsohuwar masarautar Kano mai sarki ɗaya. Waƙar marigayi Dr. Mamman Shata ga marigayi Sarki Rano kenan. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
shahararren dan kwallon Najeriya marigayi Rashid Yakini ya bayyana cewa kashe dan wasan aka yi ba mutuwa ce ta haka kawai ba. Barista Jibril Muhammad ya zargi mahaifiyar dan wasan da kitsa yadda aka sace shi wanda kuma shine yayin sanadiyar mutuwar tashi. Labarin mutuwar Yakini ya zo a bazata inda ya girgiza duniyar kwallon kafa musamman la'akari da yadda dan wasan ya rasu bayan murabus daga taka leda. Rashid Yakini yana zaune ne a gidansa dake Ibadan babban birnin jihar Oyo inda ya killace kansa daga dukkan iyalan gidansu. Lawyer Muhammad ya ce marigayin wanda abokinsa ne bai taɓa hankali ba kamar yadda ƴan uwansa suka yi iddiai, inda ya bayyana cewa mahaifiyarsa da kuma ƴan uwan nasa ne suka hada baki aka sace shi domin biyan wata bukata ta ƙashin kansu. Shugaban hukumar kwallon kafar Ingila Greg Clark ya ce da wuya makallata su iya komawa kallon wasanni nan kusa idan an dawo da fafata gasannin kwallon kafa a kasar nan ba da jimawa ba. An tsara za a so mafafata wasannin ne ba tare da ƴan kallo ba da farkon dawowa, a yayin da hukumar shirya gasar Premier ma take shirin yiwuwar fafata gasar ta kakar wasanni mai zuwa ba tare da ƴan kallo ba. Clark ya faɗa wa kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon cewa kawo yanzu ba tabbacin yadda al'amura za su kasance, to amma muddin akwai dokokin ba da tazara tsakanin jama'a to kuwa dole ne a sauya salon tsarin sha'anin kwallon kafa. A bangare da kuma masu shirya gasar La Liga ta kasar Spain suna duba yiwuwar komawa ci gaba da kakar wasanni a wata mai zuwa na Yuni bayan dakatar da ita har sai yadda hali yayi a watan Maris sakamakon annobar coronavirus. A wannan makon ake sa ran ƴan wasa su koma atisaye bayan yarjejeniya da aka cimma tsakanin hukumomin wasanni da na kiwon lafiya na kasar da suka sha alwashin kare lafiyar ƴan wasa da jami'ansu. Haka kuma wajibi ne sai an auna dukkan ƴan wasa kafin su koma filayen wasa. Hukumomin sun shata matakai da sharuɗan komawa filin wasa domin tabbatar da tsare lafiyar jama'a wanda ya hada da soma atisayen daga daidaikun ƴan wasa zuwa ƴan ƙananan rukunoni har ya kai ga na daukacin kungiya baki daya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
An gaida Murtala Faruk Sanyin na albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga tasirin azumin Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. نيدي سنانا يحيى كما متشي نيكي وندكي رسانا أكابو كابو أتكين غرين برنين قني بيسا غا وانا وحتى رمضان دا دميشي وطا أزمي وطا ني واندا الله يكي بيو مسلميشي منساني أكوي رحمة تكينشي أكوي غافرة تكينشي أكوي أزر رسوة تكيني سوسير سوسي سبو دا هكا يان أوا مسلمي غبالي نيكي جان هنكن دوكا مسلمي وانا وحتى wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin kasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice.
Kafin mu sallama da ku a yau, Kai Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Ta bayyana cewar bata sami mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara a hasashen sa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19 a yayin da yake alkawarin karin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar bude al'amura a kasar. Cacar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Kotun kolin Isra'ila za ta zama na biyu a yau Litinin don fara sauraron kara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Firaministan kasar Benjamin Netanyahu na nada mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka har shirin ya zo gare ku, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labarai, sai Jun Levels Question da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya. Ma'assalam.